Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa dake kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa radio dake Kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya baiwa wakilansa umarnin cewa kada su rattaba hannu a wata takardar matsaya da aka cimma a tsakanin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na G7 da suka halarci taron kolin da aka yi a Canada ƙarshen makon da ya gabata. Trump na nuni ne da sanarwar da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya fitar bayan da shi Trump din ya fice daga taron kolin. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa, Trump ya kuma kwatanta sanarwar ta Trudeau a matsayin mai rauni wacce ke cike da rashin gaskiya. Prime Minister na Canada ya rufe taron ne a jiya Asabar, inda ya ki amincewa ya sauya matsayin da ya dauka ta nuna adawa da harajin da Amurka ta sakawa kayayyakin karafa da dalma na kasarsa ta Canada da na kasashen da ke nahiyar Turai. A jawabin rufe taron, Trudeau ya bayyana cewa zai dauki matakan mai da martani kan matsayin da saka haraji da Amurka ta dauka akan kayayyakinta na nan da ranar 1 ga watan Yuni. To a dai bangaren kuma, shugaban Amurka a jiya Asabar ya yi gargadin cewa taron kolin da za su yi da shugaba Kim Jong-un na Koreya ta Arewa a Singapore a ranar 12 ga watan Yuni abu ne da yake so a yi na COP 1, yayin da ake sa ran za su tattauna kan mika makamanta na nuclear da Koreya ta Arewan za ta yi. Gabanin ya bar zauren taron kolin na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G7 da aka yi a Quebec, Canada a jiya Asabar. Trump ya faɗa manema labarai cewa idan suka haɗu yana son ba tare da bata lokaci ba shugaba Kim ya faɗa mai ko da gaske yake yi game da batun sadaukar da makaman na nukiliya. A cewar Trump, cikin minti na farko da haɗuwarsu zai gane ko da gaske yake yi. Shi da Trump ya faɗa cewa wannan ganawa da za su yi shiri ne na zaman lafiya, yana mai bayyana fatan alherin cewa nan gaba kaɗan ƙasar ta Koreya ta Arewa za ta zama abin kutance. Gwamnatin ta Amurka dai na so ne a kawar da ɗaukacin makaman nukiliya da ke yankin Koreya, yayin da su kuma hukumomin Pyongyang ake tunanin suna neman a dage musu takunkumin kada tattalin arziki da aka kakaba musu. Farfesa Yusuf Alhassan, malamin jami'a ne a nan Amurka da ke sharhi kan al'amuran diplomasiya, na kuma tambaye shi yadda yake ganin taron zai kaya.
Ni a gani na wannan taro ne dai yanzu kai watakila wanda za su je su fara fahimtar juna, amma zancen Kim Jong-un ya kawo wannan makaman ƙara dangi da suka gama gina su kwanan nan suka tabbatar cewa suna da su, kuma yadda ya an tasirin su sun tabbatar da cewa ƙwararru ne, kana zai ɗauko kawai ya kawo tashi hannun sa rabana, wannan abu ne ba zai yiwu ba, wanda malam Bauchi ba za su tsawo bindiga a ruwa.
Farfesa Yusuf Alhassan kenan, za mu kawo muku cikakken hirar a shirye-shiryenmu na gaba kafin a yi tattaunawar ta Singapore. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta fitar da wata sanarwa da yammacin jiya Asabar tana mai cewa za ta dakatar da kai hare-hare akan dakarun gwamnati a sassan Afghanistan cikin kwanaki 3 da za a kwashe ana bukukuwan ƙaramar sallah wacce za ta kawo ƙarshen azumin watan Ramadana da musulmi suka kwashe wata guda suna yi. Wannan shirin tsagaita wuta ya yi kicibis da matsayin da gwamnatin shugaba Ashraf Ghani ta ɗauka na gashin kanta na dakatar da farautar mayakan na Taliban wanda zai fara aiki a ranar Talata, wato 12 ga watan Yuni. Wasu sanarwa da mayakan na Taliban suka fitar ta nuna kiran daga shugabannin kungiyar suka yi ga mayakansu na cewa kada su gudanar da wani taro a yankunan fararen hula a lokutan bukukuwan na sallah domin a bar jama'a su yi shagulgulan cikin kwanciyar hankali. Amma kungiyar ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare akan dakarun Amurka da waɗanda suke jagoranta. Wannan dai shine karan farko tun bayan shekarar 2002 da Taliban za ta dakatar da kai hare-hare a Afghanistan, inda take rike da kusan rabin gundumomi 407 da ƙasar ke da su. Wannan shiri na tsagaita wuta har ila yau na zuwa ne bayan hare-hare guda 3 da kungiyar ta kai, inda ta kashe sojoji da 'yan sandan ƙasar 65. har-haren waɗanda aka kai su a gundumar Shah Willacourt dake kudancin Kandahar arewacin Kunduz sun kuma jikkata wasu dakaru 17. Mai shigar da ƙara a Faransa ya tabbatar da kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa fitaccen masanin girke-girken nan da ake kira Anthony Bourdain kashe kansa yayi kuma babu wata shaida dake nuna cewa kashe shi aka yi. Christian Dirokeni ya faɗa a wata tattaunawa da suka yi da AP ta Wetal Ho cewa Bourdain ya rataye kansa ne a banɗaki ta hanyar amfani da igiyar rigar da ake sakawa idan an kammala wanka. Ya ƙara da cewa ƙwararren likita ya ba da tabbacin cewa babu wata alama da ta nuna cewa an tursasa jikinsa. Kuma ƙarin bincike ya nuna cewa Bourdain mai shekaru 61 ba shi da wani magani ba ko wata ƙwaya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masarwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma da gabatar. Yau shirin na biyan bashi ne domin ku ga wadanda ke biye da mu a cikin daya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar muku. Mun yi alƙawarin jiyo rawar da hukumar zabe ta ƙasa ta taka a zaben jihar Kano wanda aka yi ta nuna yara da shekarunsu bai kai ba na jefa ƙuri'a ko kuma suna layin zabe. Mun shigo da hukumar zabe ta ƙasa cikin wannan batu ne domin ku ita ce ta bada kundin rajistar da aka yi wannan zaben. Abinda da yawa mutane ke cewa hukumar kenan ta yi musu rajista ko kuma ya abin yake ne. Suna cewa wannan lamari ya shige musu duhu. To da farko da muka yi yunkurin ji daga hukumar zabe sai ta ce da mu mudakata domin ta nada kwamiti da zai duba wannan al'amari. Zai yi kyau ta yi magana bayan kwamitin da ta kafa ya kammala bincikensa. Duk da yake ba ita ce hukumar zaben jihar Kano ba. To yanzu kwamitin ya kammala wannan bincike kuma wakilinmu na Abuja Nasir Adamu Hilkaya ya samu damar tattaunawa da kakakin hukumar zaben Aliyu Bello ga Nasir dai da bakon nasa.
Menene sakamakon kwamitin bincike da kuka tura Kano domin gano zargin cewa yara ƙanana sun yi zabe na ƙananan hukumomi a jihar da kuma amfani da kundin rajistar hukumar zabe ta ƙasa?
To alhamdulillah kamar yadda jama'a ta sani a baya ƙorafi da ya taso daga zargin cewar an yi amfani da ƙananan yara a zaben da ita hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kano ta yi a zabenta na ƙananan hukumomi wadda hakan ya haifar wa ita hukumar zabe ta ƙasa damar kafa wata babbar kwamiti ƙarƙashin ƙwararru don su binciki wannan magana. To amma fa abin sani shine hukumar zabe ta ƙasa bata tura wannan kwamitin don ta je ta binciki hukumar zabe ta Kano ba, a'a ta tura ta ne ta binciki cewar shin an samu ƙananan yara din a cikin rajistar ita hukumar zabe ta ƙasa din. Wannan shine abin da ya kai hukumar zabe Kano kuma da ta je wannan bincike babban al'amarin da zai dauke maka hankali shine bayan bincike an yi na kwakwaf an yi shi an kai shi har ƙarshe sai aka tarar cewar waɗannan ma fotunan da ake korafi na yaran da ake ce sun jefa ƙuri'a din fotuna ne da suka dade a yanar gizo-gizo suke zagayawa wanda sun kuma samu zama a cikin yanar gizo-gizon nan tun gabanin ita kanta kuma zabe ma ta jihar Kano din ma ta gudanar da wannan zabe na ta.
Malam Aliyu ba wai na katse ka bane, wancan rahoton naku kamar yadda na karanta ya nuna da dama ne daga hotuna amma ba duka ba mamaki a ciki akwai na gaskiya sabbin hotuna ne.
To abin da ya bayyana ga ita hukumar da ita wannan kwamiti da ta je bincike shine dubi da waɗannan fotuna din waɗanda aka gabatar mata kafin wannan zargi in akwai wasu fotuna da aka yi magana a kansu sabanin wanda suke hannunta wancan wani al'amari ne daban amma abin da yake na zahiri shine iya kokarin da duk wani mai rai zai iya yi da kwarewarsa da basirarsa da fahimtar da ya dace ya aiki da ita dan ya tantance sahihin bayanin da yake kan wannan korafi an yi kuma abin da ya bayyana na zahiri kamar yadda na faɗa ma shine waɗannan fotuna suna makale a yanar gizo a can a cikin rumbun bayanan su wanda waɗanda suke aiki da su suka are su suka yada su a cikin duniya cewar ga abin da ya faru kuma in hukan ta faru to ai sun samu asali ne daga kundin rijistar zaben da yanzu INEC take da wato haƙƙin yi wa al'umma bayani wanda shine kuma ya kawo kafa wannan committee ta je ta Kano bincike da yayi da aka yi ya nuna cewar waɗancan fotuna ai ma ba su taba nuna cewa a cikin register ga wato ma'ana ba a fito da shafukan register INEC an nuna ga hotunan yaran nan a ciki ba dai kenan tunda ku haka bata samu ba in an dau wani hoto a yanar gizo an sauko da shi an nuna wa mutane cewa wai wannan ya faru ne a wani zabe da wata hukuma kuma ta yi wacce ba ta INEC ba to ita hukumar INEC ba ita ta yi wannan ba wani abu da nake son mutane su gane shine ga yadda ake tara bayanan rijista na mutane na ƙuri'a shine tun fil azal tun lokacin da ake rijista idan an yi rijista akan fito da ita a like a bango saboda dukkan wanda ya yi rijistar nan na farko ya je ya duba ya ga shin sunansa ya fito da addressin sa daidai na biyu ya kuma ba dama a duk mazaunin wannan yanki ya je ya duba akwai sunan wanda bai kamata ba ya shiga cikin rijista kuma aka same shi a ciki in an yi wancan aiki a wancan gaba a daidai lokacin da ya dace wannan ya nuna cewa daman can rijistar nan mutane sun ganta ba su kuma tarar da hotunan yaran nan a ciki ba kuma waccan rijista da take hannun kuma zabe ita ce rijistar da aka bawa ita hukumar zabe ta Kano ta yi zaben kananan hukumominta yadda kenan ba a iya a alakanta wani hoton yanar gizo gizo da daftarin ita rijistar da hukumar zabe ta bawa ita hukumar zabe ta jihar Kano ta yi zabe ba
wato Malam Aliyu Bello ina ma za ku yi tunanin cewa waɗanda suka dau hotuna suna da damar shiga rijista su gano hotunan mana hotunan abinda suke nunawa shine yara kanana sun yi zabe kuma lokacin da aka yi zaben nan an ari register ce kamar yadda kace bisa doka ta da hukumar zabe ta dauka na jama'ar jihar Kano
abin ma ai ba yana ara register ne ba ita hukumar zabe ta jihar Kano bisa doka ta kasa batta da ikon yin register a masu jefa ƙuri'a don haka hukumar zabe ta aina ke da wannan aiki idan kuma ta yi register lokacin da duk wata hukumar zabe ta jiha za ta yi aiki to wajibinta ne ta tunkari hukumar zabe ta kasa domin ta bata wannan daftari ta yi aiki da shi a cikin daftarin da ita hukumar zabe ta ba hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kano don ta gudanar zaben kananan hukumominta to ba a taras da kuma hotunan waɗannan yara ba ina so masu sauraro su gane cewa wannan bincike ba an zauna an yi shi a cikin ɗaki ko soro kaɗai ne ba an tuntubi dukkan mai wani ruwa ta tsaki don a nuna ya zo ya bada bahasinsa a kuma nuna masa cewa gafi abin da kake maganar ina ya samo asali bayan haka wannan bincike bai tsaya kawai ga cikin ma'aikatan INEC kadai ne ba hatta waɗanda suke da korafin an ba su dama ku zo ku nuna ina kuka tarar kun ce ga hotuna an yadda hotuna ga sunan mun gansu amma ka sani a zamanin yadda kimiya ta ci gaban nan kana iya hada foto a Photoshop ma ka fidda abin da kaso kaddara ma koda ba haka suka yi ba abin da kawai da ya zama almuhim shine su yi kokarin nuna alakar hotunan can da ake korafi a kansu da kuma ita rijista muddin ba a tabbatar da su a cikin rijista ba to ba amfanin a ɗebo wannan zargi a bata wa ita hukumar zabe ta kasa INEC suna akan abin da bata aikata ba kuma akan zaben da ba ita ta gudanar ba wanda ita waccan hukumar zabe da ta gudanar da wancan zabe da ya shafi su a jihar Kano haƙƙinta ne ta tsare ta kuma gudanar da zabanta kamar yadda doka ta neme ta ta yi
wato dai ina gane ma wannan committee gaba ɗaya ya je ne ya wanke hukumar zabe ta kasa ba wai kuma yayi bincike ga yadda ita hukumar zabe ta jihar Kano ta yi aiki ba
to zan ce ko alaka ko kadan bai je dan ya wanke hukumar zabe ba ya je dan ya bincika sahihin gaskiyar wannan magana kuma ya bayyana da ita yadda idan har ita hukumar zabe ta kasa na da nata ID to wannan committee ko za ta kawo ta ce ga aidin da ta taras na hukumar zabe ta kasa inda kaddara an samu hotunan yaran nan a ciki ina tabbatar ma cewa hukumar zabe abin da za ta yi shine ta fara binciken ta ina aka shiga rumbun bayananta aka sa mata hoton kananan yaran da bata san da su ba eh mu je lokacin da ake rijista an ba dama mutane su tantance in har ba su yi haka ba kage kenan wasu sun yi kwance da siddi aka yi musu abin da bai kamata ba kuma aka zo aka cutar da kuma zabe akan kokarinta na inganta rijistar da take so ta yi wanda kuma a yau da kullum ana an nace akan sai an kara inganta rijistar nan ta yadda duk wanda ka ganshi a cikin kundin rijistar kuma zabe to ko hakikanin gaskiya ya cancanci ya shiga ne in ko har bai cancanta ya shiga ba aka same shi to na farko waɗanda suka yi aikin bashi damar hukumar zabe na iya ladabtar da su na iya gurfanar da su akan dukkan matakin da ya kamata dan ta bi haƙƙin da aka yi na shiga aka na shiga rumunta ta ba aka bata mata aiki na biyu hukumar zabe za ta tabbatar da cewa al'umma ta shigo cikin aikin ta me yasa ake abin da ake na kira a baya wato baje koli ana baje kolin rijistar nan ne dan al'umma ta sani cewa fa ga rijistar rumfa kaza ku zo ku duba sunan waye akwai sunan waye babu waye kuma wanda ya shiga cikin rijistar ungon ku wanda kuka ga bai cancanta ba yanzu ka dara ka je rijistar a Kano sai ka tarar da cewa ga wani suna na daban wanda bai kama da na al'ummar kasar ba misali in ka samu wannan ka kawo korafi a kuma zabe a cikin wannan wa'adi na kwanakin da take baje kolin ta kan tsaye da rana ta musamman ta ce to azo kai wani da kake korafin wani ba dan unguwar bane ba sunan shi bane to yau gashi ga ka wani yi masa bayani ana wannan zauren ne dan a ba dama a kowa ya san cewa gabanin kuma zabe ta dauki rijistar ta ce wai da ita za ta yi aiki to su dukkan al'amarin da ya kamata su yi ciki aida su sun sani kuma sun gani kuma sun shaida kuma sun goyi baya
kun bada haƙƙin hukumar zabe ta ƙasa ne ta bada aron register duk lokacin da hukumar zabe ta jiya za ta yi zabe to me yasa in haka ne lokacin da za a irin wannan aiki tunda har kun bada irin wannan abu mai muhimmanci ba za ku rika tura kuma jami'an ku su rika kula da yadda ake aiki da register ba
a cikin bayanan da nayi maka Alhaji Nasiru na ambata maka cewa hukumar zabe ai a jami'an ta take bada aiki akan aikin da ya shafe ta wancan aikin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta a karkashin gwamnatin jihar Kano ta gabatar ba aiki ne dake karkashin hukumar INEC ba aiki ne dake karkashin wata hukuma daban wanda kuma hukumar zabe ta kasa ta INEC ba ta da ikon ce ku yi ko ku bari illa kawai sun buƙaci a basu register an basu
amma ai haƙƙin kuma hukumar zabe ne kare register ta
eh kwarai lokacin da zamu yi namu aikin kenan in ya koma
wani zai yi aikin sa shi je duk yadda yayi dai ku dai kun ba da rajistar aro
kwarai da gaske iya hakkin da doka ta dora hukumar zabe ta kasa kenan cewar a ba da hukumomin zabe na jihohi rajista lokacin da zaben su ya taso an ba su in ko akwai wani korafi a cikin rajistar mu to su dawo mana jaddadin farko suna mai hukumar zabe kin ba wannan ka to kin ga kuskure 1 2 3 4 5 kai ko 10 ko 100 suka kai suka nuna mana su nuna mana tun kafin su kai ga aiki da ita ai ba a cikin dare kadai ake basu ba rajistar nan sun kwan sun yi na a hannun su kuma cikin rajistar nan akwai hoton dukkan mai jefa qur'a ba kawai a jikin katin da ake ba mutane ne hoto yake ba ita kanta rajistar duk wanda ya taba jefa qur'a ya gani akwai hoton sa daidai line sunan shi in an ba su bincika in sun ga hoton wanda bai cancanta a ce shekarun su sun kai ba su yi korafi wannan lokaci yana da musu amma ba wai mu zamu je mu kuma ana duba musu rijistar ana ce musu ga yadda za ku yi aiki da ita ba in an ba su rijista muna kaddar cewa sun fahimci yadda za su yi aiki da ita kuma aikin su ne kuma doka ba ta dora wa INEC haƙƙin bin su ta gwada musu yadda za su yi aiki da rijista ba a yanzu abin da nake ma bayani shine idan wanda ya kai wanda bai kai shekara 18 ba ya tunkari gurin yin rijistar da ake ta yau da kullun din nan ana sa bayanan sa rijistar ma za ta ita kanta na'urar ma ba ta karban sunan wanda shekarunsa ba ta kai shekara 18 ba
na'urar tana gane ma
to sai dai ba iyakar wannan hirar kenan ba amma abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a tare mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba yanzu Amadu wakilin namu na Abuja Nasir Adamu Yalikaya da bakon nasa sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Za ka samu kamar irin jekara fari suna fada da hairwa gana za ka samu suna fada da tsallaken rel tudun wada za ka samu suna fada da kasuwar mata haka duk irin wa'annan abuna din akwai su a cikin garin Gombe amma na kuma Allah ya kawo gwamna ya kira mu ya mana nasiha kuma mun masa alƙawari mun aje wayannan makaman namu ba za mu sake yin wannan abun ba in har za a cika mana alƙawarin mu.
Daya daga cikin jagororin kungiyoyin ƴan kalare da suka mika makaman su domin cimma moriyar shirin sauya tunanin matasa wanda gwamnatin jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo Talban Gombe ya bullo da shi ke tsokaci dangane da tasirin shirin. A shekarun da suka gabata da jihar Gombe ta yi kaurin suna a bangaren yin amfani da matasa don cin mutuncin al'umma ta hanyar raunata su da kuma kone-konen dukiyoyin jama'a. Sai dai a halin yanzu irin ayyukan ta'addancin da matasan kan aiwatar da sunan siyasa ya kau. Domin kuwa gwamnati Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya gyara ɗabi'un matasan ta hanyar samar musu da ayyukan yi da kuma ba da dama wa matasan da suke son ci gaba da ilimi. Alhaji Sani mijin yawa labaran tsohon kwamishinan ma'aikatar matasa a jihar Gombe ya fayyace hanyar da gwamnati ta dauka don cimma wannan manufa.
Sun yadda lallai kamar yadda aka yi sun je sun ajiye makaman su ba za su sake wannan ɗabi'a ba. Duk wanda aka sake samun sa da wani abu mai kama da makami bayan wannan abu to za a yi masa kamun dan fashi da makami. Sun amince da wannan an yadda da wannan.
A daya gefen kuma Malam Faruk Girma shine kwamishina mai kula da ma'aikatar matasan a yanzu ya bayyana irin tanadin da gwamnati ta shirya wa matasan da suka yi watsi da ɗabi'ar kalare.
Dan Kwambo mutum yana da kuma sanin abubuwan da suke faruwa. Lokacin da ya zo ya ba su daman cewa kowa ya ajiye makamansa, kowa ya ajiye tunaninsa mara kyau, ya ɗauki riga ta mutunci da mutuntawa ya sa gwamnatinsa kuma za ta tallafa wa yanayin irin matasa din. Yin haka ya ba matasan ƙarfin gwiwa suka aminta da abin da ya yadda, ya kuma fara da koya musu fahimtar ma menene rayuwa. In za a tuna a baya an killace matasa fiye da 3,200 a Malam Sidi, waɗanda mafiya yawan jama'a suka ɗauke su sune gogaggun waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa marasa kyawu din. Kuma aka musu training. Bayan an ba su training, gwamnati ta kirkiro wani bangare na gwamnati wanda zai kula da su, domin bai yi kawai a ce an yi wannan training din a lokaci guda an sake su kuma sun koma gidan jiya ba. Aka fito da wani bangare na gwamnati da ake kiransa Agency for Social Service. Wannan Agency for Social Service shine yake kulawa da irin ayyukan waɗannan matasa. A cikin waɗannan matasa wasu an ɗauke su a ɓangaren kulawa da tituna a cikin jihar Gombe, wasu an ɗauke su da tsayawa su duba muhalli a cikin anguwanni, wasu kuma su ma an ɗauke su ne domin su kula da irin ɗabi'ar mutane da suke nan gefe da gefe a cikin al'umma. Kowanne an kasa kuma an tsara musu irin yadda za su yi aikin.
Cikin yaran nan da wani zai gwada cewa ba wai sana'a ne zai so ba, zai so ne ko ya ci gaba da karatu, shin waɗannan mutane me kuke tanadar musu?
A cikin waɗannan matasa mun ba su dama, duk wanda ya samu makaranta yana so zai ci gaba da karatu, walau zai yi diploma ko zai yi degree ko zai yi NCE, wannan ma'aikata in ta tabbatar da wannan karatun da zai yi na gaske ne kuma ta iya bincikensa za ta ba shi dama ya ci gaba, kuma ci gaban ba za a daina biyansa wannan naira 10,000 na ƙarshen watan ba.
Su ma matasan da suka rungumi aƙidar sauya tunanin nasu sun yi bayani kan yadda rayuwarsu take a da da kuma yanzu.
Gaskiya na koyi ayyuka da dama yanzu bisa a dalilin rayuwata ta canji. Saboda da ayyukan da nake yi a da na abin da bai kamata ba aikin kalare, yanzu ikon Allah na samu canji da yawa, na samu canjin rayuwa.
Sunana Efra Yakubu. Ni Marshall ne. Ni ne mace na farko da ta fara shiga Marshall. Sauran mata suka yi koyi da ni suka samu suka shiga su ma.
To kafin ki shiga Marshall da ya wace rayuwa ki?
Kai da ina zaune a Kaltungo ne. Ban da aiki ne kuma kawai sai ga gwamnatin sai ta kawo wani shawara don a taimaki matasa wanda ba su da aiki ne. Shine ni ma na samu form din na je.
Jagoran shirin sauya tunanin matasan gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya yi ƙarin haske kan shirin.
Kamar yadda ka gani wannan shine shiri na biyu da muka yi wa matasanmu waɗanda da ake tsammanin ba mutanen kirki ne ko kuma wanda suke wasu halaye na daban waɗanda a kullum muke kira da su da su zo domin a taimaka musu su zanto mutanen kirki, su riƙe al'umma, su riƙe iyalansu. to wannan shine mataki na biyu a cikin shirye-shirye da ake yi. Kuma kamar yadda ka gani waɗannan matasa an yi musu training na tarbiya na addini na musulmi ko na krista, an ƙara musu training na zamantakewar duniya, an musu training na lafiya, an musu training daban-daban-daban-daban wanda shine reorientation, ba to gyara halin su ko kuma sake tunanin su akan abubuwa da dama da suke faruwa.
Daga bisani na tuntubi iyayen matasa domin neman sanin yadda shirin ya taimakawa ƴaƴan nasu.
A baya mun ga takeici dangane da rayuwar waɗannan yara ɗin, amma a yanzu ba abin da muke cewa sai godiyar Allah a sanadiyan wannan abu akwai da sun yi aure a cikin su.
To sunana Larai ne, eh muna fatan alheri ko mun gode mai girma gwamna. Ya taimaka mana fiye da inda ake tsammani ga yaran mu. Daga mai girman nan taimaka ya bar sun yi aure yaran, to gashi nan wasu yana sira da yaya 3, 4, 5 diddi ba yadda.
Abdulwahab Muhammad Mira, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Tukar a shakwaya kwaya ku ba ta da can jama'a ku saurara, tukar a shakwaya kwaya ku ba ta da can. Dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba ta da can, tukar a shakwaya, tukar a shakwaya. Kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku shakwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matarka baya sha, matarka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka shakwaya, to kar ku shakwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, takalla ba nan dai. Kwaya ku ba ta da kyau, takan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku bar sha dai. Kwaya fa ba ta da kyau, Allah ku saurara, to kar ku sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kwaya ku ba, to tunda ba na sha, wannan abu ba ya sha, to kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, jama'a ku saurara, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai ka shan kwaya. Yan kwaya na lanci, yan kwaya, kwaya ku ba ta da kyau, jama'a a saurara. Na lanci, yan kwaya, na tsina, yan kwaya, jama'a a bar share, wallahi ba ta da kyau.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. yanzu amma da sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.